Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio BOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani ta Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM a kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kode yaushe akan boahausa.com ko kuma sashenhausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke saki saduwa da ku a daidai wannan lokacin na shirin mu na dare a cikin wannan shiri za a ji cewa an kama wasu mutane hudu ciki har da mace guda a yunkurin su na shiga jamhuriyar Niger da makamai da albarusai to a yayin da ake ta gargadi a sauran kasashen duniya kan illar amfani da tsarin kudin nan na lataroni na Bitcoin ko me ke faruwa da masu amfani da irin wannan tsari na kudi a Najeriya
suna fadi suna wayo kudi na wayo dukiya na
bayan labaran duniya za ku buga wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda ake bautar da yan Najeriya a wasu kasashe inda suka je dan neman ci gaba shin laifin waye kuma micece shawarar ku lambar da za ku kira ita ce 2055 2655 muna kuma tafi da shirin nan na wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum. Jami'in diplomasiya na uku wajen girma a gwamnatin Amurka yayi murabus a yau Alhamis bayan da ya shafa shekaru 32 yana aiki. Ya zama mutum na baya-bayan nan daga cikin manyan jami'an diplomasiya da suka bar ma'aikatar harkokin wajen Amurka tun lokacin da Donald Trump ya shiga fadar White House a shekara guda da ta shige. Thomas Shannon ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa ya bar aiki ne domin ra'ayin kansa, domin ya kula da iyalinsa, ya auna rayuwarsa sannan ya rungumi wata sabuwar alƙibla na tsawon shekarun da suka rage masa a duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ya nemi Shannon da kada ya yi murabus, yana mai faɗin cewa barinsa aiki babban rashi ne. Duk da kalaman yabo na Tillerson, ana kyautata zaton cewar murabus ɗin da Shannon yayi zai sake haddasa sukan lamiri daga mutanen da ke ganin cewa gwamnatin Trump da kuma Tillerson suna gurgunta ayyukan diplomasiya na Amurka, abinda ya kashe wa ma'aikatan diplomasiya da dama gwiwa. Karamin sakataren harkokin waje mai kula da harkar yada labarai, Stephen Goldstein, ya musanta cewar murabus ɗin da Shannon yayi yana da alaka da rashin kwarin gwiwa da ma'aikata suke fuskanta da kuma sauye-sauye da zaftare kasafin kuɗi da ake a ma'aikatar harkokin waje, inda aka san cewar Shannon yayi ta kokari wajen rarrashin ma'aikatan da suka bayyana rashin jin daɗin abubuwan da suke faruwa.
Wani kakakin gwamnatin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya ce shugaba Joseph Kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin kasar tare kuma da shirin miƙa mulki bayan an kammala zaɓe kamar dai yadda aka tsara a yi a watan Disamba. Yayin wata ganawa da yi da sashen Faransanci na muryar Amurka, Lambert Mende ya ce duk da jinkirin da ake samu, gwamnati na kokarin kammala shirya rijistar masu kada ƙuri'a a yankunan karkara kuma za a yi zaben kamar yadda hukumar zaben ta tsara. Kakakin ya ƙara da cewa shugaba Kabila ba shi da niyyar sake tsayawa takara, sannan a watan Yuli zai bayyana zabinsa na ɗan takarar da zai nemi maye gurbinsa a zaben na watan Disamba. Kamar da yadda kundin tsarin mulkin kasar ta Congo ya tanada, ba amince shugaban kasa ya tsaya takara a wa'adi na uku a jere ba. A watan Janairun shekara ta 2001, shugaba Joseph Kabila ya karbi mulkin kasar bayan da aka kashe mahaifinsa Laurent Kabila, sannan an zabe shi a matsayin shugaban kasa a shekarar 2006, aka kuma sake zaben shi a shekarar 2011 a wa'adi na biyu.
Labarai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin kasar Kenya ta bawa gwamnati umarni da ta baiwa manyan gidajen talabijin din kasar guda uku damar su ci gaba da gudanar da yada labarai bayan da suka yi kokarin watsa hotunan rantsarwar da shugaban jam'iyyar adawa Raila Odinga yayi wa kanshi a matsayin shugaban kasa. Dubin dubatar masoyan Odinga ne suka halarci bikin rantsuwar a babban birnin kasar na Nairobi da niyyar yin zanga-zanga akan nasarar da Uhuru Kenyatta yayi a zaben da aka yi a shekarar da ta gabata wanda Odinga ya ce magudi aka yi.
An daga tutar Koriya ta Arewa fiye da saman ginin da yan tawagar yan wasa ke zaune waɗanda za su kara a gasar Olympic a Koriya ta Kudu. Tutar ta fara kadawa a yau dinnan Alhamis a wuraren da za a gudanar da wasanni a biranen Pyeongchang da Gungyeong waɗanda suke da tsawon tafiyar kilomita 230 daga gabashin birnin Seoul kwana daya bayan bukukuwan bude wasannin da aka yi a ƙauyukan. Jinkirin na kwana daya da aka samu ya biyo bayan tsauraran matakan tsaro da Koriya ta Arewa ta kafa ne waɗanda suka hana a daga tutar wata kasar. Jami'ai sun tsame duk wasu filaye da za a gudanar da wasannin daga cikin dokar ciki har da wuraren kwanan yan wasan. An daga tutar Koriya ta Arewa domin gaida yan wasanni wajen goma waɗanda ake sa ran za su isa Koriya ta Kudu da yammacin yau Alhamis. Za su haɗu da mata 12 yan wasan Koriya na kokara na hoki waɗanda za su isa a makon da ya wato suka isa a makon da ya gabata domin su haɗu da ƴan Koriya ta Kudu wajen yin tsayawa ko atisaye domin karawa a ƙarƙashin tawaga guda. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara da zangon ne a jamhuriyar Niger inda aka damke wasu mutane hudu ciki har da wata mace masu yunkurin shigar da makamai cikin jamhuriyar ta Niger ranar Talata. Dan jin cikakken bayani dazu abokin aikin mu Abdul Aziz Adali Toro ya kira mataimakin shugaban karamar hukumar Koko lardin yankin Abalak Malam Rumar Mansura ta waya wanda ya ce
idan san dana mun kuma sai da kira ne yace mini kun kama wasu mutane biyu suna dauke da makamai din dogori kanana dole takwas kartushe 45 anan ga bariyar ta Abalak.
To su wanda mutane aka kama ɗan ina ne?
Mutane da aka kama namiji dan Ghana ne, mace matar shi ta Najeriya ce kuma namiji da mata ne kuma sun ka sai Ghana za su kariya. Sai sun zo daga Libi sun ka sai mota daga Libi suka tayo ta suka zo aka da suka mata takardu duka takardu sun mata dan saboda mata a tare su wani wuri don Qur'ani suka aza nan bisa gaba wajen Blue the God wannan na san duka na badda hanya ne.
So su musulmi ne koko ba musulmi ba?
Su ba musulmi ba ne ke zato wannan na badda shiga ɗaya ne.
Badda shiga ɗaya ne.
Eh direban su dan Niger ne kuma ina ji kan sun biro ba har da wani mutum suke dauke da shi kenan su hudu ne duka cikin mota. Amma wanda da kayan sun dugo bi su bi ne masu da miji.
To yanzu wani kira gare ku ga gwamnatin Niger masu?
Lalle mu gwamnati tana kokari ko yanzu tana kokari da yawa tana kokari tun da azanga jama'an tsaro ana ba su goyon baya ana ba su kayan aiki an sa su cikin halin da za su aiki da kyau. Shi na ji ma wanga sakamako da aka gani haka nan na ya kawo shi dan saboda gaskiya gwamnatin mu tana taimaka ma jama'an tsaro wannan abu ya ta yanzu ga shi mun ga sakamako aiki da suke yi tunda mutanen da suka kawo har su 19 suna suka shafa mobil dubogi kenan wannan ana cewa suna aikin su ne kyau. Mu dai muna son su wasu aiki wannan su jama'an da suke wannan aiki vraiment a gode musu kuma a kara musu kuzari.
To wani kira gare ka ga al'umma Abalak idan sun ga ƴan sanda?
Lalle ne al'umma Abalak kabin da nake so al'umma Abalak al'umma Niger da baya dai ina son su san da abu guda na dai shi tsaro ba su jama kadai bane fiki yayin shi tsaro sai kowa ya tashi ya kama.
To a gaida Abdul Aziz Adali Toro da wannan rahoton. Yanzu kuma bari mu kada Najeriya inda ganin yadda ake ta gargadi ga masu hada-hadar kudin nan da ake kira Bitcoin ko kuma kudin lataroni a kasashen duniya da kuma tsamin hannun da babban bankin Najeriya ya yi daga harkar tsarin kudin na Bitcoin. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi gargadi ga 'yan Najeriya da su kafa kafa da harkar Bitcoin. Hasali ma majalisar ta kafa kwamitin yin cikakken bincike. To yayin da majalisar ke kafa kwamiti, shi ko wakilinmu a Ikon Najeriya Babangida Jibrin ya tambayi wani kwararre kan harkar tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano mai suna Dr. Dauda Muhammad Kwantagora dan yi fashin baki sai ya ce
shi Bitcoin ana kuma kiran shi cryptocurrency, wato wani irin kudi ne wanda ba irin wanda aka saba da shi ba ake ganin shi. Shi yawanci ana hada-hadan shi ne ta duniyar gizo ko kuma ana amfani da wasu bayanai na sirri kamar wasu lambobi ake yi da shi. An kirkiro shi ne a 2009. Irin wannan kudi din dai matsalan shi ba wani wanda za ka ce yana tsakiya, wato misali dillali ko na wani yin shi ne a boye cikin sirri da wasu lambobi. To abin tsoro shi ne nan duk lokacin da ka batar da wannan lambobin naka ko kuma kuka wani gundan abin ya zo ya aka kasa shawo kan shi, to babu wanda zai taimaka ka gano kudinka.
To ko 'yan Najeriya sun san wannan harka ta da hadar kuɗi ta hanyar Bitcoin? Tambaye kenan da na yi wa Muhammad Usman Bala, wani matashi.
Ana saye da sayarwa da shi a internet da na kasuwanci, sannan dubious people suna sana'ar shi sosai.
Mugaye mutane kenan.
Eh, suna dewa online da shi.
To kai ka taɓa yin shi?
A'a, ban taɓa yin shi ba, amma nakan ji labarin wasu suna shiga su faɗi, suna wayo kuɗi na, wayo dukiya na ci.
To ko me yasa gwamnatoci da dama a ƙasashen duniya ke taka tsantsan tare da gargaɗin al'ummar su da su guji shiga wannan harkar? Ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora.
Yawanci gaskiya gwamnatoci na ƙasashe na duniya ba su amince da irin wannan kuɗi ba, kuma suna ma 'yan ƙasansu gargaɗi a kaurace ma irin wannan kuɗin, duk da cewa ribar da ake samu na wannan hada-hadin wannan kuɗin yana da yawa. To amma ana jin tsoron durin da ya tashi rushewa, kuma to idan mutum ya asara kuma babu wani hanya da wannan kuɗin zai dawo.
Tuni dai majalisar ta umarci gwamnan Babban Bankin Najeriya da shugaban hukumar inshoran bankuna da sauran kafofi na kuɗi da su wayar da kan al'ummar Najeriya. Babangida Jibrin, murai Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida. To kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda akan bautar da 'yan Najeriya da kan kai kansu ko kuma sukan samu kansu a ƙasashen waje da sunan neman fiyayyar rayuwa. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alamar akwai kira daga Naija. Wake kan layi a Naija?
Ibrahim mai wucin hula mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya waɗannan bayan Allah da ke fita waje, to ba kowa kawo musu sanadin wannan ba, ainihin shugabanninmu na Najeriya ba su ke da sanadin har da samu na haka, don saboda idan da Allah ya hukunci sun tsaya tun kula muna tattalin arzikin Najeriya, to babu wani ɗan Najeriya zai fito ya ce zai je waje neman kuɗi, saboda duk arzikin da ake takama da shi a Najeriya ba abin da Allah bai hore mana ba.
To da fatan za su ji wannan shawara taka. Bari mu kaɗa Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawwa, sunana Abubakar, da aka fi sani da suna Malam a nan cikin Kare, ƙaramar hukumar Kogo a jihar Kaduna.
To Malam, muna jin ka.
Yawwa, to gaskiya abin da yake sa gaskiya mutane suke ainihin tsallaka irin wannan, to gaskiya akwai farauci, to kuma gaskiya mutane kuma suna sukan gaza haƙuri su yi haƙurin da Allah ya aje mutum. Ya kamata nuna ba ina ba ɗan uwana shawara, ya kamata a ce mu duba mu kafin tanadu a kan dukkan abin da ka same shi daga Allah, an karfaye daga Allah ne, ka tsaya ka yi tauhidi. Abin da zai same ka ya same ka a gida. Ya kamata nuna ba ɗan shawara don Allah su guji irin wannan abu, da fatan za a ba ya lafiya daga Abubakar da aka fahimta da suna Malam.
To mun gode da shawararka irin ta Malam. Bari mu har yanzu dai muna Kaduna din wake kallaye a Kaduna.
To, kalmasi barka da aiki.
Barka da warhaka.
To, sana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Sannu Murtala.
To, gaskiya kalmasi gaskiya muna ƙara jin kunnan mutanen mu na Afirka duba da dama ka gan za su tafi nan suka bi ta gurin kasashen Larabawa ne. Su ba su ta kansu suke yi ba sai mutum ya je a kama shi su bautar da shi kai ka je neman kuɗi sai su kama ka suna neman kuɗi da kai kuma ga azabtarwa muna ta gani a social media video da ake ta azabtar da bakaki gaskiya ce ba kansu ta nan su gara su tsaya a gida duk wahala ta ja wahala a gida ya ci ma rikin asiri da mutunci da fatan za ku tashi lafiya a kalmansu.
To mun gode da wannan shawara taka bari mu je mu Azarai wake kallaye Azarai.
Sunana Hussein Samuel Abdullahi.
To malam Hussein muna jinka.
Wato yawa dama in Kadijiya wato san zuciya ne yake sawa. Yawa babu wani dalilin da zai sa mutum ya bar kasansa ya bar aikace-aikacen da suke kasansa ya kama hanya ya tafi wata ƙasa. Shawara da muke bayarwa dai a yi haƙuri. Kowa ya zauna a gidansa da iyalansa da makamantan haka.
To malam Hussein mun gode da wannan shawara taka mai muhimmanci bari mu ketara jamhuriyar Nijar wake kallai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuma malam Ali na da dogon ta cikin jamhuriyar Nijar.
To malam Ali gare ka muna jinka.
To abin da ra'ayi na bisa kan wannan Postal Service Act na Najeriya ba na Najeriya ina ba. Cikin kasashen Africa inda suwa ta yi ta yi kasashe. Dole na ce wata kasar da za a galiba. Kawai yanzu alal misali kan kasar Libya. Kasar Libya ba ta da ba ta da shugaba. Idan wanda zai kai kanshi ya kamata yan kasar mu na Africa. Don Allah ra'ani da kowa ya tsaya gida shi daure. Shi sa cikin kasar shi kasar shi tara arziki da na arziki kasar shi. Kuna yan ka ƙetare kasar ta kasar wata wallahi ita an kai ma kai kasu. Idan kana kasar ta ba mu zai kwashi ma wata gallaka. Na gode mu da Amerika.
To mu ma mun gode da wannan shawara taka. Bari mu dawo Najeriya wake kan layi a Zaria.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam muna jin ka.
Muna na Sa'adu mai kimin daga kusurwa a nan cikin birnin Zaria.
To malam Sa'adu muna jin ka.
A alal hakika kamar yadda jama'a suke ta bada gudunmuwan nan wannan abun ya dade ba yau ne yake faruwa ba babban al'amari ne wanda ya dade yana jawo wato halakan mutanenmu musamman 'yan Afirka 'yan bangaren nan namu za ka samu mutum ya kasa haƙuri da ɗan abin da yake samu a inda yake kawai sai ya motsa ya ce zai tsallaka can inda ba an damu ma da shi ba. Ina da darajar shi da kimar shi da yankin shi sai ya zubar ya koma ya zai zama kaman bawa dan tunanin dan abin da zai samu wanda bai tabbatar da wani iyakacin rayuwa zai yi ba. Ya bar yan uwa da wanda suke zataye a wuyan shi da ƴaƴa wasu. To da haka ya kamata mutane mu gane mu dawo mu haƙura inda Allah ya ije mu mu inganta rayuwarmu da na yan uwanmu da fatan Allah ya sa za a gane.
To mun gode na Zaria da fatan za su ji wannan shawara taka. Bari mu je mu Yobe wake kallaye a Yobe.
Usman Sane da ke Yobe local government.
To malam Usman gare ka.
To ni abin da na fi so a nan gomi mutanenmu na Najeriya su haƙura da tafiye-tafiyen nan nasu. Don abin da ya sa tafiye-tafiyen nan nasu yanzu a Najeriya ma ba ko ina ba za ka shiga bayan a ƙasar waje. Shi ne ra'ayi na kawai wannan Usman Musa da ke Yobe local government Yakubu Town.
To mun gode da wannan shawara taka. Bari mu je Abuja. Wake kallaye Abuja.
Assalamu alaikum. Ana magana da Lawal Daura mazaunin Abuja.
To malam Lawal muna jinka.
Yawa so wato shawara ta ni a nan wurin abinda nake hangowa daga kan abinda mai kira na farko din nan da yace yawanci laifin shugabanni yana da kyau mutane su rika yi wa shugabanni adalci. Domin kuwa abinda mutane za su hanga su wanda suke tashi su tafi kasashen wajen nan nema ni suka rasa a ƙasarsu. Mu da muke ƙasar mu ya kashe mu da ranmu da lafiyarmu muna ci muna sha muna amfanuwa da arzikin ƙasarmu ba mu damu da abinda yake ƙasashen da za mu je a wulakanta ba. To amma zai kasance cewa wasu idan sun kira ba su san abin da za su faɗi ba kai tsaye a ce komai a ce shugabanni to yana da kyau mu rika yi wa shugabannin adalci mu akan adalci.
Ba ka ganin an ce shugabanni su ya kamata su tsaye da wannan abun ta wajen amfani da ikon gwamnati. To da alamar layinka ya katse, bari mu je mu Bauchi Yakubu. Wake kan layi a Bauchi? Wake kan layi a Bauchi? To na Bauchin ma dai layinsa ya katse. To kamar yadda muka ce, so muke mu ji ra'ayinku kan batun bautar da 'yan Najeriya da kan je wasu. To bari mu je mu Gombe. Wake kan layi a Gombe?
Kana magana da Awal Muhammad Kalshungo.
To malam Awal, muna jinka.
Ko kana ji ko dama duk wanda bai ga jiha hawa motar kwade ba za ta fara sauke ha wata shawula kanci ba
haka ko
kware kwa, saboda duk abun da ake nufi muna da jiha a Najeriya ko ba haka bane ba. Ya kamata in mutum zai nema tsaya ya nema a gidansa Najeriya ba ya haura ta karu da ba.
To baka ganin in ba a fita kasashen waje shikenan kowa ba zai ya mutane za su cudanya.
To ai ba cudanya ake nufi, ana tafiya neman kuɗi ne ko babu abin da babu a Najeriya, ba asidin da babu a Najeriya. Sai nake gani Saudiya ma da ake zuwa saboda sauke barali ake zuwa, ni a tunani na.
To wasu na ganin idan suka fita zuwa wasu kasashen za su samu abin da za su taimaki na gida na Najeriya.
Assalamu alaikum.
To da alamar mun samu tangardar layi, yanzu layi mu ya koma Katsina. Wake kan layi a Katsina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Lawal Ewan.
To muna jin ka Mallam Lawal.
Gaskiya dama na sha neman ku, wallahi ban samu ba.
To muna sauraron ka game da wannan maudu'i.
To ina muku fatan alheri, wannan maudu'i ina fatan duk wanda zai kama shi Allah ya zaka wada abin da zai amfani.
Yawa, har da kai ma muna sauraron ra'ayinka.
A ra'ayina kawai kina da zan muku wallahi.
To masu fita kasashen waje fa 'yan Najeriya da suke da dalilai daban-daban suka ce fatara, wasu suke kuma so suke su ga yadda duniya take da sauransu, ba abinda zaka ce?
To gaskiya ina musu fata da gari, kuma duk abinda zai cutar da su Allah ya kare mana.
To mun gode na Katsina, kai ma Allah ya kare ka. Mun gode wa kowannen ku da ya kawo gudunmuwa. Allah sa ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye-shiryen mu na gaba. Mun gode. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Gaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jinjinawa 'yan wasan cikin gida na kungiyar Super Eagles na kasar akan nasara da suka yi ta doke kasar Sudan da ci 1 da nema a daren jiya. A wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan wasan cikin gida da ake fafatawa a kasar Morocco, Buhari ya yaba da ƙwazo da ƙoƙari da kuma sadaukar da kai da 'yan wasan suka nuna, wanda ya ce abin koyi ne a daidai lokacin da yake ba su tabbacin samun goyon bayan gwamnatin kasar a fafutukarsu ta lashe kofin gasar. A daren jiya ne dai Najeriya da ta doke Sudan, wanda ya sa ta sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar. Za ta ko fafata ne da mai masaukin baƙi wato Morocco, wace ita ko ajiyan ta doke ƙasar Libya da ci 3-1 a wasan na kusa da na ƙarshe. Za a buga wasan neman na uku ne a tsakanin Sudan da Libya ɗin a Jibiya Sabar, yayin da wasan ƙarshe ta gasar za ta biyo baya a ranar Lahadi. A Ingila kuma a daidai rana ta ƙarshe ta rufe kasuwar cefanin 'yan wasa. Tuni wasu ƙungiyoyin sun kammala rattaba hannun sayen 'yan wasa, inda Arsenal ta yi dacen sayen ɗan wasan ƙungiyar Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus Pierre-Emerick Aubameyang akan kuɗi fam miliyan 56. To sai dai kuma Olivier Giroud na Arsenal shi ko ya koma Chelsea akan kuɗi fam miliyan 18. Shi kuma Andrew Ayew ya koma Swansea daga ƙungiyar West Ham. A wani labarin kuma, ɗan wasan gaba na ƙungiyar Leicester City Riyad Mahrez ya zargi ƙungiyarsa da wargaza burin da yake da shi na komawa Manchester City. City din ta yi tayin Mahrez, to amma kuma ta janye saboda kasa biyan sharuɗin da Leicester din ta gindaya na biyan ta zunzurutun kuɗi fam miliyan 95 tare da wani ɗan wasan. An ruwaito Mahrez yana ƙorafi tare da mamakin abin da ya sa ƙungiyar ta ƙi bashi dama ya tafi, kamar yadda ta baiwa takwarorinsa N'Golo Kante da Danny Drinkwater da suka koma ƙungiyar Chelsea. Ƙungiyar West Ham United ta dakatar da daraktan ta ne yayi 'yan wasa Tony Henry. akan zargin cewa ya furta kungiyar ba za ta kara sayan wani dan wasa na nahiyar Afrika ba. Wata jarida mai suna Daily Mail ta ruwaito Henry yana cewa ƴan wasan na nahiyar Afrika sukan kawo matsaloli da cece-kuce idan ba sa cikin jerin ƴan wasa. A cikin wata sanarwa da hukumar kungiyar ta fitar, ta ce san ba za ta lamin cewa kowane irin nau'i na nuna bambanci ko wariya ba. Aka haka ne ta gaggauta daukar mataki akan lamarin saboda muhimmancin sa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bayar da tukuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na Reward for Justice na ta yin tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba Amurka George Shrum a kowace ƙasa yake. Ranar 18 ga watan Maris din shekara ta 2012 ne aka harbe George Shrum akan hanyarsa ta zuwa aiki a ƙasar Yemen, wanda wani dan bindiga da aka goyo akan babur ya tsaya a daidai motarsa ya harbe shi. A lokacin da ya mutu, Joel malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo ci gaba ta ƙasa da ƙasa wadda take da daddiyar cibiya a ƙasar Yemen. Kwanaki kaɗan bayan harin, ƙungiyar ƴan ta'adda ta Al-Qaida ta fito ta ɗauki alhakin kisan. Tunda aka ƙirƙiri shirin a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya tukuicin sama da dala miliyan 125. Ga sama da mutane 80 waɗanda suka bayar da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta ƴan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Reward for Justice a Twitter a adireshin @RewardForJustice. Za iya samun ƙarin bayani kan tukuicin da za a bayar kan kisan George Shrum a shafin yanar gizo ta wannan adireshin RewardForJustice.net. Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Reward for Justice ta wannan akwatin email info@rewardforjustice.net ko akan lambar waya 1800-877-3927. Za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice dake a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka.
Ga da Sarfilu yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a munfa a takeice.
Wani kakakin gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya ce shugaba Joseph Kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar tare da shirin miƙa mulki bayan an kammala zaɓe kamar yadda aka tsara za a yi a watan Disamba. Yayin wata ganawa da yi da sashen Faransanci na muryar Amurka, Lambert Mende ya ce duk da jinkirin da ake samu, gwamnati na kokarin kammala shirya rijistar masu kada ƙuri'a a yankunan karkara kuma za a yi zaben kamar yadda hukumar zaben ta tsara. Jami'in diflomasiya na uku wajen girma a gwamnatin Amurka ya yi murabus a yau Alhamis bayan da ya shafa shekaru 32 yana aiki. Ya zamo mutum na baya-bayan nan daga cikin manyan jami'an diflomasiya da suka bar ma'aikatar harkokin wajen Amurka tun lokacin da Donald Trump ya shiga fadar White House a shekara guda da ta shige. Kotun kolin kasar Kenya ta bawa gwamnati umarni ta baiwa manyan gidajen talabijin din kasar guda uku damar su ci gaba da gudanar da yada labarai bayan da suka yi kokarin watsa hotunan rantsar warda shugaban jam'iyyar adawa ya yi wa kanshi a matsayin shugaban kasa.
To jama'a, da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirinmu gaba ɗayan sa, sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Za a bar dukkan kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsat dan mai tsoro wadda ta taimaka min da gabatar da shirin, da ita kuma Julie Lefebvre wacce ta haɗa min sautin da injiniya mu wannan lokacin. Shif ni Nafi Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma.